kafin nan mai tambaya ta farko yana cewa me ye matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba, shin ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba? Na farko dai ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba, ba za a yi masa sallah ba, wannan a farkon musulunci ne. Daga ƙarshe an soke wannan hukunci. Manzon Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu, yace hal ala sahibikum dainan aw dainun, shin akwai bashi akan dan uwanku? Idan suka ce eh, sai ce sallu ala sahibi, ku je ku yi masa sallah. To amma daga baya manzon Allah ya cigaba da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi. Wannan dangane da sallah kenan game da mutum. Sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba, wannan hakki ne akan ƴan uwansa su biya mishi. Waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadansa. In kuma bai bar abin da za a biya bashin ba, to su yi karo-karo su biya masa, ko a samu wani ɗan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka. Domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da haƙƙin ya yafe shi kaɗai. Dukiya ce ta ƙasa ta dukkanin jama'a gaba ɗayansu. Baka da daman za ka iya tuntuɓar al'ummar ƙasa cewa sun yafe dukkan bil ɗin da ake bin shi na wuta ko na ruwa. Saboda haka a nan gurin wajibi ne ƴan uwa musulmi su biya mashi, don saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin kiyama. Mai tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman, kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i, wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar, wani lokacin kuma a yi su da daddare kamar lokacin magariba ko isha'i. Shin wannan ya halatta? Wannan baya da matsayi cikin addini, bid'a ce. Na farko dai juma'a ta ƙarshe a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin watan, ko na farko ko na tsakiya. Babu wani dalili a shari'ance, aya ta alƙur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar ƙarshe a kan sauran ranakun juma'a da ke cikin watan ramadan. Duk wannan shafi-faɗi ne na malamai. Sannan keɓantarta da waɗansu nafilfili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne, baya da asali cikin addini. Abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin Ubangiji kuma ya zanto baya da asali a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ko kuma ayyukansa. Ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa, shi bai yi ba, bai kuma yi umarni da yi. To wannan shi ne ake kira da suna bid'a. Wannan mai tambayar ya ce na ji an ce cewa ar-rashid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba, domin hadisin da ya nuna haka da ifi ne, shin haka ne? Ɗaya kenan. Idan kuma haka ne, mutumin da aka sa masa suna ar-rashid tunda hadisin da ifi ne ba ingantacce ba ne ba, zai iya canja wannan suna a madadin Abdur-Rashid ya canja shi da wani abu daban kamar Abdur-Rahman, Abdul-Aziz, Abdul-Ghaffar ko kuwa? Tambaya ta farko haka ne, hadisin da ya nuna cewa ar-rashidu suna ne daga cikin asma'ullahi al-husna hadisi ne dha'if. To tunda haka ne kenan mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rashid ko ya sawa ɗansa suna ar-rashid a Abdur-Rashid ba, kai ne ke so ince ba za a sanya wa mutum suna Abdur-Rashid ba. Wanda ko aka sa masa suna Abdur-Rashid, to yana da dama ya canja da Abdul-Aziz, Abdur-Rahman, Abdul-Ghaffar, Abdul-Jabbar, ya dingina kansu zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin Al-Qur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihi.
Na'am.
Ina fata an fahimta. Wannan yace na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta Al-Qanut, rera ta ɗinnan bid'a ne, haka ne ko ba haka bane ba? Eh, haka ne, na fata. Wato mutum ba zai rera addu'a ta Al-Qanut ba a irin tsarin da yake karanta Al-Qur'ani. Kun san shi Al-Qur'ani lallai an ce a yi tazanni da shi. Har manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ba ya daga cikin mu duk wanda bai rera Al-Qur'ani ba. Abin da ake nufi da rera Al-Qur'ani, karanta shi a jerance da fitar da haruffansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a bashi sifa da ta dace da shi. Idan harafi ana masa tafkhim to mai karatu ya fakhama shi, wato ya kaulala shi. Idan ana masa tartib to lalle mai karatu ya siranta shi wajen karatu, ya bashi irin abin da ya dace da shi, min hamsin wa shiddatin wa rasawatin wa takririn wa isti'la'in wa istifalin. Dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi, mai karatu ya kula da su. To yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na Larabci, tunda an saukar da Alkur'ani ne da Larabci, to shi ne abin da kira yayi taganni, rera Alkur'ani mai girma. Amma ba zai zo ba yana karanta Alkur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin. Izana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, wannan ba Qur'ani bane ba, kalmomin na Alkur'ani ne, amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yadda a karanta Alkur'ani ba don bai rera ba. Izana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, wannan ko alama bai karanta Alkur'ani dan su ake rera alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, ko wani abu makamancin haka, wannan shi ne rerawa. To ita kuma addu'a ba za ka rera ta ba, sai dai ka karanta ta yadda take. Ina fata an fahimta?
Na'am.
Ba za ka ce ba Allahumma hadina fi man hadait ana amin kare da ke sai da Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, ba a rera ta tunda ba Alkur'ani ba ce.
Na'am.
Ina jin bayanin yan fito kenan. Mutum ne yake da shago na bayar da haya na video cassette, sai a je a bashi kuɗi a karɓi haya don a je a yi kallo, sannan a dawo masa da shi gurgudan wani lokaci da aka yi ittifaki. Yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba? Idan video cassette ɗin na karatun Alkur'ani ne ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada, ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa, likitanci ne, bincike ne kan wani abu, kan kimiyyar sararin samaniya, kan abin da yake fi injiniyanci, likitanci da sauran sana'o'i na mutane, idan kasar ɗin ya shafi wannan, babu laifi mutum ya karɓe shi a matsayin haya, kuma ya biya kuɗi, kuma idan an gama ya mayarwa da mai shi kayansa, babu laifi a haka. Amma idan kasar ɗin na kaɗe-kaɗe ne, da waƙe-waƙe ne, da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a turara a cikin hali da bai dace ba, gashin kansu a waje, sun bayyanar da dukkan wurin da ke zama fitina ga ɗan namiji idan ya kalle shi, to irin wannan sana'ar ba ta halatta ba, haramun ce. Muna son ƙarin bayani akan wa'azin kyamata, ya halatta mu fita wa'azi ko bai halatta da wa'azi ba? Da mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau mu fita wa'azi. Ya halatta mace ta yi wa'azi ga jinsinta, ‘yan uwanta mata, wato akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantarwa. Wa'azi za ta yi wa mata ‘yan uwanta wa'azi, tunda wa'azi na bukatar taga murya, kuma na bukatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa. Ina fata an fahimta. Sannan kuma da dai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha bamban da ilmantarwa, don haka mata na iya yin wa'azi ga mata ‘yan uwansu, kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta, iyayenta, kannanta, yayyenta da sauransu. An gane su? Domin ayar da ta yi magana a kan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata, wato cikin suratul Tauba, Ubangiji ta halace wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ula'ika sayarhamuhum Allah inna Allaha azizul hakim.
Na'am.
Wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne, sashi masu taimakon sashi ne. Sannan sai Allah ya ambaci sufofin su, na farko ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dukkan su suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna. Sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata, suna tsayar da sallah. Sannan kuma na uku wa yutuna zakata, suna bayar da zakka. Sannan kuma na hudu wa yuti'una Allaha wa rasulahu, suna yin ta'a ga Allah, suna yin ta'a ga manzon tsira shi ga umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na ta'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya kan su.
Na'am.
Bayan da za a yi kawari kace su yi sallah din tare, su yi zakka, kuma su bi Allah da manzansa, amma wajen wa'azi ko umarni rikkiyawa ka ce wannan na maza ne kadai banda mata. Bayan kuma aya ta hada su gaba daya, ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu, sannan sai ta faɗa ayyukan nasu, a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakonsu. Wa'adallahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al fawz al azim. Dan haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata. To ballanta na kuma karantarwa ita wannan min babu aula maka, yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama, to haka mace za ta iya karantar da mata ya kuma ta karantar da mazaje in ta kama.
Na'am,
an fahimta ku? Babu wani karni da aka taba yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba. Dauki karnin farko shine karnin sahabbai. Ali bin Abi Talib daga cikin khulafa'ur rashidun, idan ana maganar ilimi yana ciki, daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu. Dauki karnin tabi'ai, akwai Ibn Shihab az-Zuhri, limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai, daga cikin malamansa da suka karantar da shi akwai mata. Dauko tabi'ut tabi'i da lokacin sa Imam Malik ibn Anas, daga cikin malamansa akwai mashahuran mata guda biyu. Haka idan ka taho dukkan kowane karni har zuwa karnin yau, ba wani mashahurin malami da mace mata karantar da shi ba.
Na'am,
ina fata an fahimta. Akwai wanda mata ta sayi sun karantar da shi, akwai wanda ke da malamai 250 80 daga cikin su don mata ne sun karantar da shi. Shamsuddin Zahabi, wanda ake cewa bayan mutuwar sa ba a haifi irin sa ba a tsabagen Harda, daga cikin malaman sa akwai mata, kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicin sa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt, a kasar Misra, wanda ta shahara da karantarwa. Ya ji labarinta yake son ya samu fallalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta. Ya niƙo gari tun daga ƙasar Siriya, tun daga Sham, ya taho Misra don neman ina zai ji ranar da take da majalisi ya je zauna ya ji karatunta. Yana shigowa Misra aka sai yau kwananta goma da mutuwa. Yace idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fagen ilimi akwai wannan hasara.
Na'am,
Ibtullahi ibn Asakir, babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban ƙaton littafi mai suna Tarihu Dimashq, wato daga cikin malamansa akwai mata. Duk sharar wani malamai da zaka ɗauka akwai mata a ciki, akwai mata da suka karantar da su.
Na'am,
ɗaliban Ummu na Aisha ta Abu Rafi ke da dubu cikin tagari, su Zuhri, su Tawus bin Kaysan al-Yamani, su wane da su wane, tana zaune a gida ake ƙetare waɗansu sahabbai, a kwanka sa mata kofa a yi mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da ansa.
Na'am,
ina fata an fahimta. Kawai magana sai ta yayin da mace za ta karantar da mata, ƴan uwanta ka ga baka da matsala, amma idan za ta karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala, ba shiga a buɗe ba, shiga ta mutunci a cikin hijabi, cikin sutura, irin sutura da ta dace a musulunci, suturar da ta dace a musulunci. To wannan shi ne kawai abin da ake bukata.
Na'am,
wannan mai tambara yana cewa an samu wani yaro ne da mahaifiyarsa ta rasu, sai aka kawo shi wajen matarsa don ta shayar da shi, ita kuma tana da yarinya da take shayarwa. To wace aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaron, na gefen hagu kuma ga ɗaya yaron. To wannan ko da sun sha nonon juna, ko da sun sha nonon tare daga baya, ba shi haramta don sun auri juna. Wannan fatawar ba ta gaskiya ce. Haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kansa, ba a ɗanda dama aka sha ko nagu aka sha duk ɗaya ne, ba a ni bambanci. Ina fata mai ne. Ko Ibn Hazm wanda yake da zahiri yanci abin da yake shi ne, haramci yana tabbata ne in yaro ya tsotsi maman da kansa, amma idan ma tso masa aka yi a wani huzuri aka ba shi, to bai zama haramun ba. Malamai kuma suka yi masa raddi, suka tsaya abin da ake kallo ginuwar naman jikin yara a sakamakon shan maman wannan matar. Sawa'un ya ɗan kwana da kansa ta tso masa aka yi a wani sirinji aka sa ko mami aka yi dai, wannan dai yake kallo. Wallan kana kuma ce gashi ya sha wai, amma dan wannan na gefen dama ne, wannan na gefen hagu, wannan ba gaske bane ba. Wannan takarda ta aka rubuto daga wata tsanjaya ta karatun Alƙur'ani da ke Bolori, wanda ya rubuta takardar ya ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na Peace, cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun Alƙur'ani na Malam Ja'far ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu su yi lahadi lahadi ko a nemi wanda zai dauki nauyin karatun a rinka sa musu. Ya ce haza wasu ɗan daga malan Yunus ɗan Falmata a madadin jama'arsa, wato shi ne tsandiyar shi ne. Mai isar da takardarsa zuwa ga gidan rediyo na Peace, ko ko mu ce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatu. Idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyin ɗin na lahadi lahadi kafin nan kafin Ramadan sai mu ba ku labari insha Allah. Ka ji ma'ana sa wadu lahadi 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 juma'a juma'a, ka ji ma'ana sa wadu juma'a juma'a. Amma dai wannan baya hana idan wani ya ba su fasashe ba gidan rediyon za su karu, su ba su sabu kwarin gwiwa tunda suna da bukatu na kaiwa. Allah ke bukatu.